أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أكاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bakwai ga watan Ramadana, hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444, wanda ke daidai da 29 ga watan uku 2023 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba, insha Allah da mu ci gaba da karatunmu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka a kofar gidan mai girma sarkin nan. Bayan da Allah madaukakin sarki ya yi mana magana akan kissar annabi Salihu alaihi salatu wassalam tare da mutanansa da irin da'awar da aka aike shi da ita da abin da ya kiraye su a kansa da irin wato kenan yadda suka amsa masa ta hanyar wato kenan kin bin umarni da kuma gargadin da ya sha musu da yadda karshen su ya kaya, halaka ta zo ta same su a sakamakon kin bin gaskiya. To sai Allah madaukakin sarki ya damfara wannan kissa da kuma kissar wani annabi da ya zo a bayan wannan annabi, wani manzo da ya zo bayan wannan manzo shine annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam. Sai Allah madaukakin sarki ya ce bismillahirrahmanirrahim wa ila madyana akahum shu'aiban, tabbas zuwa ga mutanen Madyana mun aika musu wato kenan dan uwansu shine annabi Shu'aibu, kamar yadda aka aika annabi Hudu, kamar yadda aka aika annabi Salihu da zuwa ga jama'an su. To shi ma Allah madaukakin sarki ya aika musu wayannan mutane dan uwansu shine wato kenan annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Sannan da yake dama ar-risala an-nubuwa risala wahida, manzancin da Allah ya aiko da annabawa da su manzanci ne wanda yake iri kwaya daya. Kamar yadda wayannan annabawa da suka gabata suka kira mutanen su zuwa ga wato kinan bautan Allah, shi ma annabi Salihu annabi Shu'aibu alayhi salatu wassalam abin da ya faɗa kenan. Qala ya qaumi ibudallaha ma lakum min ilahin ghayru, ya ku mutane na ku zo ku bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai, ba ku da wani abin bauta da cancanta gairuhu koma bayan shi Allah madaukakin sarki, don haka abin da ya kira su kenan. Don haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana bayan ya aike shi irin sakon da ya tafi da shi shine wato kenan sakon da aka aike shi. Wala tanqusu almikyala, sannan sai ya kara musu da cewa kada ku tauye wato kenan ma'auni wal mizan da kuma wato kenan ma'auni shi ma. Wannan kailu shine wanda za a daura a auna a ga nauyinsa a ce kilogram kaza shine nauyi, kamar a ce misali buhun taki kilogram kaza ne, buhun shuga kilogram kaza ne, shi nauyi ake amfani da shi shine mikyal. Mizan kuma da za a auna mudu a cika, to wancan din in an ga dama za a iya hainta mutum da shi, sai a auna sai a bata scaling sai ya zama ba zai bada measurement wanda yake mai kyau ba, to wannan ya zama dabi'a ce a gare su. Wannan kuma shi ma ma'aunin za a iya yin gishu kala kala ko a sa karamin kwano a lokacin da za a aunar a sa babban mudu lokacin da za a auna ko kuma a sa hannu a ciki ko kuma a sa wani abu ta ƙasa ko kuma a bubbuge bakin kwanon ma'aunin na'am ko a yanke bakin duka wannan yana daga cikin abin da ake kira nukusan tauyewa wato kenan almizan wayannan abubuwa guda biyu Allah madaukakin sarki ya halici wayannan mutanen da shi Allah yace ya qulu Allahu tabaraka wa ta'ala wala kad arsalna ila madyana wa hum qabilatun min al-arab su mutanen madyana da aka musu wato kenan annabi nuhu annabi shu'aibu kabila ce daga wato kenan laraba wani kabila ne a cikin kabilun laraba kanu yaskununa sun kasance suna zaune bainal hijaz wa sham tsakanin hijaz wato kenan da sham hijaz shine president saudi arabia sham kuma ita ce sham din yanzu kenan ko syria kenan ko yau sun kasance suna zaune tsakanin wannan kariba min ma'ani kusa da wani guri da ake kira sama'an wato kenan biladin tu'raf bihim wannan guri madiyana din gari ne wanda yake an san wayannan mutane da shi tun tattale din tarihi yuqalu laha madiyana sunan wannan guri ana kiransa wato kenan madiyana asalin garin aka ce ya dauki suna ne daga sunan uban mutanen gari shine ana kiransa madiyan bin ibrahim madiyan dai ibrahim shine ya kafa garin dan haka sai ana cewa garin madiyana dan ibrahim garin madiyana dan ibrahim bilad madiyan bin ibrahim sai aka zo ana salantin ana sarewa har ya dawo madiyana kawai shikenan sai aka cire wato kenan sunan kaban da ake cewa kabilan mudr ai kaga su ma daga sunan mutane ai ana kiran kabilat mudr ko kuma banu mudr har ya koma wato kenan mudr hakan nan ne kaman da aka gana cewa misali a irin namu gurin za a gance mutanen Pagam sun kafa gari sai wasu suka tashi sai suka koma wani gari sai ake ce mata Pagam Gana to idan wannan Pagam din ta girma sai ta koma Pagam din misali da ana ce musu mutanen Pagam waccan kenan yanzu ko sun zama yan Pagam yan karamar Pagam to ran da ta girma sai ya zama ta kwace wancan sunan limakon a jingina su zaga wancan din sai ya zama ya tsayi da kansa shi ma mutanen Madiyana hakan nan ne wato kenan farsalallahu ilaihim shu'aiban to shine sai Allah madaukakin sarki ya aika musu da annabi shu'aibu wa kana min ashrafihim nasban ya kasance yana daga cikin wato kenan dan manyan mutane a cikin garin in kana neman gidaje na manyan mutane masu daraja da daukaka shu'aibu alaihi salatu wasallam yana daga ciki wali hadha saboda haka ne wato kenan Allah madaukakin sarki ce mun aika musu akhahum shu'aiban dan uwansu annabi shu'aib ya amurhum bi ibadatillahi ya je yana umurtar su da bautan Allah madaukakin sarki wa da shi kadai la sharika la babu abokin tarayya wato kenan gare shi zota Allah shi kadai ba tare sun tare ta wani da shi ba wa yanhahum an tatfif ya kuma hana su wato kenan tauye mudu bil mikyal wal mizan a wajen sikeli wato kenan da ma'auni wannan abubuwa guda biyu dama na farko an same su akan shirka sannan kuma suka kara da wato kenan wannan shine tadfif din shine Allah madaukakin sarki ce to ya hana su wannan shirka sannan kuma duk har yanzu ya hane su wannan shine wato kenan tadfif wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya dora shi a kansa ya kuma aike su aike shi zuwa gare shi saboda ai kaga shirka kafirci ne sannan tadfif kuma zalunci ne wannan ya shafi haƙƙin ubangiji wanda kuma wato kenan ya shafi haƙƙin mutane ta haka yake ce musu daje inni arakum bi khairin jama'ar madiyana ina ganin ku a cikin alkhairi ma'ana shine ina ganin ku a cikin rufin asiri Allah madaukakin sarki ya baku gonake Allah madaukakin sarki ya baku wato kenan ƴaƴan itaciya ya baku ƴaƴa ya baku dabbobi ya baku ni'ima kala-kala dan me za ku tona asirin kanku saboda haka kuma ku shirka kuma ku zalunci bayan Allah ta hanyar tauye mudu dan haka ku yi hakuri ku daina shirka ku yi hakuri ku daina zaluntun mutane wa inni akhafu alaikum adhab yawmin muhit lalle tabbas ni shu'aibu ina je muku su ran wato kenan wata rana ake kiranta yawmun muhit rana wadda wato kenan za ta kewaye ku babu inda za ku iya ficewa a ciki ai wato kenan na dace wadda take muhidin fi ma'ishatikum za ta kewaye ku a rayuwarku wa rizqikum Allah madaukakin sarki ya yalwata muku alkhairi a cikin rayuwarku da arzikinku saboda haka ina je muku tsoron ranan da an tuslabu ya zama an kwace ma antu fihi abinda kuke cikin sa wato kenan na ni'ima binti hakikum maharimallahi saboda kun aikata ma abinda Allah madaukakin sarki ya haramta kuma aka ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tabbas Allah madaukakin sarki baya canja halin da mutane suke ciki na ni'ima ko na wahala sai sun canja abinda zukatansu suke ciki yanzu Allah ya ba ku ni'ima amma za ta iya kaucewa a sakamakon munanan ayyukan ku to ina jiye muku wannan tsoron wannan ranan shine inna kafa alaikum azaba yawmin muhidin ko kuma yawmin muhidin din nan imma dai ta zama ranar lahira ita ce ranar da ta tare kowa da kowa kowa ya zama engulfed babu yanda za a yi wani mutum ɗaya sullube ya fice to wannan ranar ina jiye muku tsoron ta musamman saboda matsalar shirkanku ko kuma yawan muhidi shine ranar da azaba za ta zo tun duniyar nan tun a nan duniyar za ta zo same ku ita kuma in ta zo ta babu mutum ɗaya ita ma da zai tsira a cikin ku a duniyar za ta zo ta halaka ku gaba ɗaya saboda haka ina je muku tsoron wato kenan wannan ranar ya kamata wato kenan ku yi nazari akan wannan kalu
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
الله baraka gidarki yace Annabi Shu'aib alayhi salatu wassalam sai ya ci gaba kiran su yake ce musu ya qaumi ya ku mutane na auful mikiyala ku rika cika wato kenan sikeli wanda yake auna abubuwa ku ba ma mutane correct measurement a lokacin da kuke auna abubuwan su wal mizan da kuma ma'aunin da za ku rika auna kwano kwano ko mudu mudu ko sanayya sanayya ku cika wa'annan abubuwa guda biyu bil qisdi da adalci da adalci kaga a rayuwa akwai mai ana bukatar adalci domin Allah madaukakin sarki ya wajabta wa kansa adalci ya kuma wajabta shi wato kenan akan mutane wala tabqasun nasa kada ku tauye ba mutane ashiyahum kayan su hakkin mutane kada ku tauye shi wala ta'sau mufsidina kada ku tafi kuna masu barna fil ardi a ban kasa ta hanyar wato kenan barna da kuma zalunci da kirkirowa hanyoyi na cutar mutane musamman akan mas'alar da ta shafi kasuwanci sadaka Allah madaukakin sarki ya hana ku akan wannan dan Allah kar ku yi irin waɗannan abubuwa din anan Allah madaukakin sarki da farko ya hana su tauyewa mikiyal wal mizan idan lokacin da za su auna ma mutane suma amarahum bil wafa'i bil kayl sannan ya umarce ku su gudu kuma su rika cika ya ce kar su tauye sannan sai ya ce kuma su cika ko yawwa inda yake cewa ya komi auful kayla da ya ce wala tankusu ko yanzu kuma ya ce aufu kada ku tauye sannan sai ya ce musu kuma ku cika wato kidan sikelin walwazna da ma'aunin cika wanda za ku yi kuma ku zama kun cika shi bil adali da adalci akidina a lokacin da kuke wato ke kanan karba motsi ko kuma su wato kenan bayarwa wanahum Allah madaukakin sarki kuma ya hane su anil athwi abisa tafiya fil ardi aban kasa bil fasadi da barna kada su yawo idan matsala ta faru ta zunubi guda ɗaya yanzu to kar a yada ta a ban kasa ba a so ya zama daga nan an kashe ta amma in mutum ya sanadiyan ya hada ta to ya zama wato kenan sanadiyan ya hada sharri musamman a cikin irin wannan zamani namu na abin nan na wayar nan wato kenan mutane da yawa za su fada cikin matsala abinda aka yi na barna sai ka dauka maza maza sai ka tura a cikin group ko ka tura a bedan menene ake kira sa Facebook sai duniya ta yi ta kalla sabo ne to in ka tura din nan iyaka adadin mutanen da suka gani a duniya iyaka commission ɗinka daya kenan. Na biyu kuma iyaka adadin da mutane da suka gari suka yi koyi da wannan abun ko suka yi sha'awar sa wajen zartar da shi, iyaka na maladanka akan wannan kesin. Saboda kar mutun ya yadda da ya ga abu kawai a bidiyo wani abin da yake na barna na sabo sai ya yada shi, sai ya wada shi, to in yana hakan nan ya ja maka sa. Allah madaukakin take yace ya hana su wato kidan su sa'i fil ardi wato kidan a wajen watsa fasadi. Wa kar kanu yaqta'una at-tariqa, kuma daga cikin dabi'an mutanen Annabi Shu'aibu shine akwai yanke hanya wato kidan fashi da makami akan hanya. Wannan ma yana daga cikin sa'i fil ardi bil fasad, yawo a ban kasa wato kidan ta hanyar barna. Ta haka Allah madaukakin sarki sai ya ana su kar ku yi haka mufsidina, kuna wato kenan barna, kar mutun ya yada barna. To muji
baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin.
Allah madaukakin sarki ce baqiyatullahi khairul lakum. Abdullahi dan Abbas yace abinda ake nufi da baqiyatullahi shine rizqullahi, arzikin Allah madaukakin sarki khairul lakum shefi muku alkhairi. Ma'anan wannan shine idan mutane sun kawo kaya a wajen aunawa sai kuka bata sikeli, instead zai yi reading 50 kilogram sai yi reading 45, kaga za a nemo madadin 5 din nan a cikata dan ya kai 50. To shikenan shi wanda abinan ka zalice shi wannan 5 kilogram din, haka ne? To iyaka wannan kaya ne na zalici, amma da ka karbi wannan 50 din baka bata scaling measurement din nasa ba, ka karba wannan, to arzikin da Allah madaukakin sarki zai baka albarkarsa tafi alkhairi akan wannan zalincin sa kai na 5 kilogram din da ka kara. Ko kuma misali a wajen aunawa, idan ka auna tunda sai ya zaka yi, zaka cika, zaka san dabaran da zaka yi da irin gida ka tunkuda wani dan kadan ya karu fiye da ainihin measurement ɗinka na gaskiya, to dan wannan ɗin da kake abin nan ko kadan ebe dan kadan haka ka boye a cikin ainihin measurement na gaskiya, ko a wajen aunarwa ko a wajen auna, ka auni kwano guda zaka sayar a wuri sai ka dan yafe kan sai ka ajiye a gefe. Saboda haka wani ma ka dauna ka yafe kan ka ajiye, in ka tara zai tare yayi wa. To wannan ɗin Allah madaukakin sarki ce da kun yi hakuri kun bada measurement na gaskiya, to arzikin da Allah madaukakin sarki zai ba ku yafi wancan din alkhairi, domin wancan din babu alkhairi. Hakan nan Abdullah ibn Abbas Allah madaukakin sarki yadda da shi ya fassara. Amma Hasan al-Basri yace rizqullahi khairun min baksikum nasa, arzikin da Allah madaukakin sarki zai ba ku a sakamakon kasuwancin ku da cika mudu yafi alkhairi akan ku toye ma mutane wato kenan halinsu. Malar Rabi'a bin Anas Allah ya dade shi yake cewa ai ma'ana wasiyatullahi khairul lakum, Allah madaukakin sarki yayi muku wasiya. Wasiya daga cikin wasiyin da ya muku akwai wasiya da adalci da ainihin gaskiya da kokarin cika mudu da rashin tauyewa. Yace zalikum wasaqu bihi, wannan shine wasiyar da Allah madaukakin sarki ya muku. To kokari ku bi wannan wasiyar, musamman abinda ake kira 10 commandments, wasiyoyi guda 10 da Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am, wanda sune suna nan har yanzu a cikin Bible ana kira ta, akwai 3 suna kira sa 10 commandments. To wannan wasiyoyi da guda 10 da Allah madaukakin sarki yayi, ku bi wannan shefi muku alkhairi akan wato kenan tauye mudu. Bala Mujahid yace baqiyatullahi abinda ake nufi da atullahi, ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a. Idan kuka yi bi Allah madaukakin sarki a wajen auna mudu da auna sikeli, to wannan ya fi muku alkhairi inda kun kasance wato kenan kuna da masani. Wa ma'ana alaikum annabi,
ana alaikum bi hafiz,
annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam yake cewa wa ma ana alaikum bi hafizin, ni a gare ku wato kenan ba mai kiyaye bane, ai ma ana alaikum hafizun, ban sa muku ido ba. Ma'anan wannan kenan, ni ba mai sa ido ne a cikin lamarin ku, ba wai ina bibiyar laifuffukan ku bane, ba wai ina so in kore ku a cikin lamarin ku bane, a lastu bi raqibin wala hafiz, ni ba mai kula da ku bane duk ba mai kiyaye ko bane, ai ma'ana wannan shine ifalu zalika lillahi, wannan al'amari na cika mudu a lokacin da kuke awo ko kuke auna, ku yi shi dan Allah madaukakin sarki azza wa jalla mai baya da daukaka. Wala taf'aluhu li yarakum an-nas, kar ku yi da mutane su ganku, kai dan Allah, abinda kai Allah yana gani. Akwai mala'iku, wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, akwai mala'iku masu kula da ku. Ni Shu'aibu ba hakina ne kula da ku ba, amma Allah, akwai mala'iku suna nan suna kula da ku. Ko mutane mala'iku ne masu karimci kuma masu kiyayewa, ya'lamuna ma taf'alun, kuma sun san duk abinda kuke aikatawa. Dan haka kar ku yi shi dan mutane, ballillahi azza wa jal, ku yi shi dan girman Allah madaukakin sarki, wato kenan mai daukaka. To mu je mallam.
Qalu ya Shu'aibu as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la'antal halimur rashid.
Qalu, sai suka ce ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu, nan Allah madaukakin sarki na ba mu labarin akan wato kenan yana magana sabato magana ala sabilit tahakkum qabbahum Allah, kaman wato kenan Allah madaukakin sarki yana son ya kure su, ai suna son su kure wato kenan annabi Salu alayhi salatu, annabi Shu'aibu alayhi salatu wasallam. Suka ce a ya Shu'aibu, zo ka ba mu labari, asalatuka, shin sallarka ne ta'amuruka take baka umarni, wato kenan sallanka ita take baka umarni, annaturka ma ya'budu aba'una, da cewa wai sai mu bar abin da iyayenmu suke bautawa, saboda sun same shi mutum ne mai yawan sallah, mai yawan sallah. Azan sallah tana daga cikin wato kenan ɗabi'an annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a farko Allah madaukakin sarki ya umurce shi da sallah dare da rana, inna rabbaka ya'lamu annaka tuqumu adna min sulusalli. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'ansa, in hankalinsa ya tashi sai je sallah, yace waji'ilat qurratu aini fi salati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hankalinsa ya dogo zuwa sai ya ce arihna bi haya bilal, bilal a kira sallah mu je mu sai mu samu wato kenan nutsuwa. Allah madaukakin sarki ce ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma sallah, ko sa'inu bi sabri wa salati. Dan haka idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifatu da wannan kafinsa, wannan shine ɗabi'an annabawa, yawan sallah, yawan sallah. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nishadi da wani sahabbansa, ya ji daɗin abinda sahabin yake masa, ya ce kai roke ni duk abinda kake so. Sai dariya ce ni duk abin da nake so ce, wallahi ka roka duk abin da nake so ce, as'aluka murafaqataka fil janna, so nake ga kafata ga taka aljanna. Sai ce waye waye waye, aw gaira zalika, ba ka tambaye wani dai ba wannan ba. Sai ce a ni dai wannan din nan ne, yace wannan din dai, yace a ka tambaye wani, yace a wannan din dai. Sai ce to a inni ala nafsika bi kasrati sujud, to ka taimaka mun taimakon da zaka mun din da yawan sujada. Yawan sujada shine me? Yawan sallah, yawan sallah. Don haka ɗabi'ar Annabi Shu'aib alayhi salatu wasallam yawan sallah, har sun siffata shi da ita. Suka ce masa wai asalawatuka, ko asalatuka ta'amuruka, yanzu sallar da kake yi ita ce take umurtanka, annaturka ma ya abu da aba'una, wai mu bar allolin da iyayenmu suke bautawa saboda kana sallah, sallar ce take jijjan kwakwalwarka, haka take nuna maka cewa wai mu bar gumakanmu, ga iyaye da kakannin mun samu ana yi a kansa haka aka saba tun da tattale tattale. Malam Ahmad shake cewa abinda ake nufi da salatu ka dinna, ana nufin wato kenan qira'atuka, yawan karatun da kake na littafin Allah, ilimin ka, kai abinda ya gano maka kenan, ba kai mai karatu ba, mai bincike a cikin wato gelar littafin Allah. Wannan karatun naka da ilimin naka abinda kuma ya nuna maka kenan, sai mu daina bautan gumaka, alhali iyayenmu da kakanninmu suna bautawa. Ta'amuruka annaturka ma abu da aba'una, ai al-awsan wal asnam, aw an naf'al fi amwalina ma nasha, ko kuma a'a karatun naka da sallar taka su suka umarce ka da cewan ba za mu yi abin da muka ga dama cikin dukiyar mu ba, dukiyar mu ne mu nemi dukiyar mu kuma ka ce ba za mu sarrafa ta yadda wato kenan ran mu yake so ba, ko kuma wata kira'a aw an taf'al fi amwalina ma tasha, sallar taka ita tace ka dauki dukiyar mu ka sarrafa ta yadda kai ne zaka dagwada mana yadda za mu sarrafa dukiya, kai zaka gwada mana yadda za mu samu dukiya ko kaza da kaza baki ko kaza da kaza baki ko karmi wajen neman dukiyar mu, kai ne zaka gwada mana kasuwanci, ko kuma a mu dauka mu bada zaka a wani da wani da wani ko fara turku ta tafifa sai mu bar toye mudu kuma ka san cewa hanyar samun mu ne an kaule ka wai saboda kawai maganar ka to kai din waye wai amaluna wannan harka ce ta dukiyar mu harka na kasuwancin mu na falu fiha ma nuri mu fa abinda muka ga dama cikin dukiyar mu haka dan zamu yi haka dan zamu yi. Imam al-Hasan al-Basri yake cewa da aka ce as-salatuka ta'muruka annaturka ma yabudu aba'una, da yake cewa ma'anar sa shine wallahi inna salatuhu la ta'muruhu, ai sallar sa ce take umurtar sa wato kenan an yaturku ma kana ya abudu aba'u, sallar sa take umurtar sa ce wai mutane su bar bautawa abinda iyayen su suka sanje suna bautawa. Safiyana Sauri Allah madaukakin sarki yayi masa rahama yake cewa aw an naf'al fi amwalina ma nasha'u, nan suna nufin wato kenan zakka, wato kenan sallar ka ce ta umurce ka da cewa sai mu riga bada zakka, innaka la antal halim, amma fa a ganin mu kai ne al halim wato kenan mai hakuri ar rashid wanda yake wato kenan shiriye, wannan magana za ta yi daukar abubuwa guda biyu. Na farko zata iya daukar zahirinta shine innaka la antal halim, kaifa asanin mu kai ne mutum mai sanyin hali ar-rashid wanda yake wato kenan a shiriye, ko kuma zata iya daukar ba'a, zata iya daukar ba'a ko eh ba'a ake yi masa eh mutum yazo a makara a ce a sanin mai zuwa da wuri eh kai san mako alali kuma makara yi ko yawwa kai ka zo da wuri kai sammako, ko kuma mutum ya she ka tsaye sai da garawa ce ka ban Allah mutumin kirki kai daidai abuka, amma me ake masa ba'a, saboda su aqidar su Annabi Shu'aibu ba mutumin kirki bane tunda ya bar addinin su, to haka in sun ce masa mutumin kirki kaga kaman ba'a wato kenan suke masa, Allah ta'ala a'lam. Saboda haka wato kenan zai iya daukar ma'anarsa na zahiri, domin in an bi zahirin shi din tabbas halimun mutum ne mai wato kenan sanyin hali, mutum ne wato kenan mai kokari. Akan wannan akwai matsaloli guda biyu ko uku da nake so mu yi la'akari da su. Matsala ta farko, al-Imam al-Qurtubi yake cewa malaman tafsiri suka ce kana min bayan hahun anhu ko wa udhibu li ajalihi qata ad-danarir wa ad-darahim, daga cikin abin da aka hana mutanen Annabi Shu'aibu akwai abin da ake kira qata'ud dananir, shine karya dinari. Ina so mu lura da wannan matsalar da za ta iya shiga cikin al'ummar mu, in an yi wannan dinari wannan dirhami wannan zinari ne wannan azrafa haka ne, to sai su tara misali mai kudi sai ya tara kamar dinari dubu haka, sai ya gugu tsarsa sai ya kakkarya sai ya tara su tirsi, inda bai karya su ba wannan dinarin kudi ne, kuma kowanne yana da measurement dinsa haka ne, dinari dubu ga kimansa, dinari kaza ga kimansa, amma in ya kakkarya gurgu tsara su ko sai ya tara su a cikin abu sai a ji a sayar da su a haka, maimakon dinari dubun nan za su cika ido zai sai su dinari dubu da ɗari biyu, ana kira su kasarin dinanir, kun gane wannan, to sai aka hana su haka saboda akwai nau'i na zalunci a cikinsa. Na farko da aka kera dinari da darahim din nan wahala aka yi, kuma gwamnati tsara aka yi su aka yana circulating a cikin mutane, sai ka kakkarye shi ka babbata shi kuma ka ci riba a kansa akan haka alhali ko barna kai, da Allah ya ce masa wala tufsidu fil ardi, wannan yana daga cikin inji Imam al-Qurtubi, wannan yana daga cikin abin da aka hana su. Sannan na biyu, idan suka sami dinari misali a ce wannan ne dinari, sai su zo da wani abu kamar sanfe ba sai su goge shi kurar tana zuba, kurar ta zinari ne ko annan ma agogi 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 sai a aje wannan dinari sai a dako wani agogi 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 akan kankare shi akan karce shi akan karce shi wannan guran ana tara ta ana tara ta dinarin sa dubu ya fita mun bayyace wannan kuma zai ce ci gaba da al'amuran sa wannan guran kuma zai tara ta shi kuma sai a je a auna ta a wazani ita ma sai a saida ita to sai zama wato kenan an hana su yin wannan din an hana su wato kenan kasarar da nani wa kanu yakruduna min al-tarabin kasance wato kenan suna kankarewa suna kankarewa dan haka sai zama an hana su aka ce yin hakan wato kenan laifi ne haka nan malamai masu tafsiri suke fada su Zaid bin Aslam da sauransu duka suka ce yin haka haram ne saboda haka idan an yanka abu ka zo ka fere shi ka fere shi ka fere shi ga yara shi ka fitar da wani abu kuma wannan din ya fita je a matsayin sa na cikakke na wannan abin da ka tara ka tara ka tara din kuma shi kuma yana nan a matsayin ribar ka a gefe a wayo da dabara kai baka kada al'umma da komai ba amma kuma ka ja suka ce wannan din haka ne ba shi da kyau shi kuma kasarar da nani din daga ciki akwai banci ne shi dinari ne wannan zinari ne sai ka zauna sai ka dan gutsire nan sai ka aje shi wannan dan kadan da ka cire din nan ba zai hana shi circulation a cikin jama'a ba kowa zai karbe shi da halin sa za a daita tafiya a haka wani ma yazo ka binci ne wani ma yazo ka binci ne in ka tara kuma duk sai ka abin nan to kaga wannan shi ma yana daga cikin abin da ake kiransa wato kenan kasarin danare a cikin harkar kasuwanci ka zama wasu da zunzurutun wayo suke maimakon su sayo su sayar su amfana su amfanar a bara ba su da wannan sai dai tunani ya za su yi kawai su wato kidan su irin wannan to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce yanzu yana faruwa a cikin kasuwancinmu irin wannan ina son mu nazari a cikin harkar kasuwancinmu mu yanzu to a bani misalai yanzu misali mutumin da zai je shi kasuwar buhu da babban cikuma in ya ci kuma yi juyo sai haka sai haka sai zuba aljihunsa sai je cike wannan buhun ba kafin ya bar gun ya ci wannan buhun da wake ko gyada kawai yanzu ba a yi wani gun kuma sai a sayar da shi a wayancan sauran abin da ya rage ribagin ko yau ribagin to yanzu ya kuke gani dangane da ribagin su ga dai yadda suke yi su kankare su kankare su kankare su tare kurar ta zinarin su je su siya ko sun rika dan binci ne a jikin sa kadan su je su dinki da binci ne kadan su tare wannan bijina bijina da kuke ganin su dangane da ribagin a cikin irin wannan wato kenan yanayin namu ko kuma in ka bar shi ta hanyar wato kenan networking akwai wanda za su zama su misali ni ma'aikaci ne a banki ina da access da account din mutane gaba daya sai ya zama sai na creating one situation where by duk wanda transaction din sa zai shiga cikin bankin nan naira 10 za ta shiga cikin wani account daban kulli ta naira saboda babu yanda za ka ji cewa an zalunce ka wani abu amma tunda transaction din yana da yawa ko mutanen suna da yawa a rana ɗaya suka ga abin da zai tara ya tara wani abu wanda yake mai yawa akan wanda ya kuke ganin wannan al'amar zai shiga cikin wannan ko ba zai shiga ba akwai dabaru kala-kala wanda mutane suke yi na ha'inta mutane irin waɗannan abubuwa yawanci irin wannan za ka ga su ba su da yanar productive amma wayo da dabara ne kawai suke bincina a jikin al'umma kuma su arzuta wato kenan kansu to al-Imam al-Qurtubi yake cewa malamai a dacen sun kasance wato kenan sun hana yin wannan kwata-kwata sun kuma ma haramta shi masala ta biyu malam asbagu cike malaman malikiya yake cewa kala abdurrahman bin al-qasim ibn al-khalid yake cewa man kasaraha dangane da irin waɗannan abubuwan wanda ya irin wannan dabara ya karye dinari ya tara ya suka yi shin ya je sayar da su alhali an kera su dan abin nan kaman kwadala da muke da ita dadin nan kuma ko tsugu tsarata fadara ce zaka je ka sayar da ita abin nan ko kuma bincinan irin waɗannan yace duk wanda ya irin wannan kun gane lam tuqbal shahadatu idan yayi shaida a gaban alkhalifa za a karbi shaidar sa ba domin ya fita a cikin dattawa ya fita a cikin wato kenan mutanen kirki, ya fita a cikin mutanen kirki, ya karbo buhu goma, ya yi kokari ya mai da su buhu goma sha biyu, ya kuma su da su a guri a buhu buhu, shi ya bai karbi mutane da komai ba, al'umma bata karu da shi ba cikin irin wannan. To irin masu irin wannan ana jiye musu tsoro. Kaga nan malam Asbabu yake cewa malamai sun tafi akan cewa lalle ba za a karbi shi da sa ba. Wa aini ita zarabi jahalati lam yu'zam, ko ya kawo hanzarci ashe wallahi bai san haka hukuncin yake bane, to ba za a karbi hukuncin sa ba. Walaysa hadha bi mawdi' uzrin, wannan baya daga cikin guraren da ake karban uzurin mutane, don haka Allah madaukakin sarki ayi malamai suka ce ba za a karbi uzurin sa ba. Ibn al-Arabi yake cewa amma qawluhu lam taqbal shahadatuhu fa li'annahu kana ata kabiratan, ai wannan aikin da yayi injin Ibn al-Arabi yana daga cikin kaba'ira, to tunda yayi kaba'ira ko to ba za ka ga wato kenan uzurin sa ba. Wal kaba'ir tusqatul adala, duk inda aka ce mutun yana aikata kaba'ira to ta sai da masa da adalci, sai da shi ba za a dauke shi wato kenan adali a rayuwa ba duna sagairar. Amma kuma bayan kananan kananan laifi, in mutum ya aika yana aika da kananan kananan laifi jifa jifa haka, wanda za a iya karban adalansa, tunda yake kullu bin adama kata'un, ko to da haka za a iya ka amina. Amma in dai mutum yana aikata tabaira, mutumin da yazo kullun yana shan giya an sani wannan ba adali bane, ba za a kafshe da sa. Mutumin da yake sananne ne mazinaci, wannan ba adali bane, ba za a. To mutumin da ya indulgence kansa a cikin irin waɗannan ha'intan al'umma, shi ma ba za a karbi wato kenan shaida sa, domin aikin da yake yi wato kenan abin nan yana da cinka ba'ira. Wa ma qawluhu la yuqbal uzruhu, amma da yace to ba za a karbi uzurin sa ba, to ko da wato kenan ya ce shi bai sani ba, bai san hakan din labi bane, ko fi hadha fa li'annahu amrun bayyinun la yakfa ala ahadin, saboda ai wannan matsala a fili take, babu mutumin da zai ce hakan da yake ba ha'inci bane, hakanin da yake ba ayyam jima. Wa inna ma yuqbalu al-udhru idha zahara as-sidqu fihi, ana karban uzuri ne in an fahimci cewa tabbas mutum bai fahimci kan matsalar ba. Amma mutum da kaso kana irin wannan dabarar, kana irin wannan dabarar, kana abin ka ce kuma wai baka san hakan din ba daidai bane, kai kaga wato kenan ba zai abin nan ba. Sannan matsala ta gaba, idza kana hadha ma'siyatun, in har wannan din sako ne na Allah madaukakin sarki, wa fasadun kuma barna ce, taruddu bihi shahada, in har irin wannan ya kai matsayin a ce ba za a karbi shaidar mutum ba saboda adala ta fita a cikin rayuwarsa, fa innahu yu'aqabu man fa'ala zalika, to fa duk mutum da yake haka wallahi hukunci sai ya hau kansa. Ya kamata a ce abin, saboda ko a turawa suka ce no crime should be left unpunished, tunda ya tabbata crime ne, to dole fa ya kamata a ce sai an hukunta wannan. Da haka Sa'id bin Musayyib Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, marra bi rajulin kad julida, yana tafiya akan titi sai ya ga wani mutum an zo an dattijo an kama shi an tsumange shi, faqala ma haza, sai ce wannan fa me faru, qala rajulun yaqta'u ad-dinara wa ad-dirham, zaka ce ai mutum ne wanda yake yana faballewa jikin dinari, yana tarawa dan ya sayar, ko yaje kankare da safefa ya tara kular, sai ya tara ya auna sai yaje sayar, haka yake sana'arsa. Shi yasa hukuma ta kamo shi, wato kenan aka zo aka masu bulala. Qala ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib Allah madaukakin sarki masa rahama, sai yake cewa hadha min al-fasadi fil ardi, wannan yana daga cikin ya da fasadi da barna wato kenan a ban kasa, ba za dan haka kawai wato kenan wala min kir jalduhu, da aka bai inkarin cewa me yasa aka masa bulala ba. Kuma wannan magana kwatankwacin wannan an karbo daga Safiyanu Sauri. Sannan haka nan Abdurrahman An-Najibi yake cewa kuntu qa'idan inda Umar bin Abdul Aziz, ina tsaye a gurin Umar dan Umar bin Abdul Aziz, wanda yake cewa kamisul khulafa'ur rashidin, ko sarkin adalci, ko yace wa huwa izaka amirul madina, a lokacin kuma shine gwamnatin Madina. A wani riwaya cikin wani tafsira zaka san cewa huwa izaka amirul mu'minina, a lokacin shine amirul mu'minina, dan yayi amiranci a Madina, ya zama gwamnatin Madina bayan an dauko shi daga Iraki, ya zama gwamnatin Madina, daga baya ma ya zama amirul mu'minina gaba daya. Ala ayyi halin dai, malami ne kuma basarake ne kuma da karshe ma ya zama amirul mu'minina kawte bi rajulin sai aka zo da wani mutum yakdau da rahima yana irin wannan laifin da muka fada na kankarewa dinari ko dirhami ko kuma balle shi to karshe shi da alaihi an kafa shaida duk shaida sun tabbata cewa lalle ya aikata wannan dan haka fadarabahu wa halakahu sai yasa aka masa bulala kuma aka aski masa gashi kai aka masa talkoba kuma aka aski gemun sa wa amara sannan ya umarni fadifa biya aka kewaya da shi cikin gari an masa talkoba an aski gemun sa aka yawo da shi cikin gari ana fada wannan shine yake kaza wannan shine yake kaza wannan shine yake kaza wa amarahu ay yaqula hadha jazaa'u man yaqdu darai kuma yayi umurni a sanar da mutane cewa wannan nan gaba shine hukuncin duk wanda aka kama shi wato kenan da irin wannan wato kenan laifi summa amara an yuraddi ilai sai yace kuma a dawo masa da mutumin aka dawo da shi faqala sai yace masa innahu lam yamna'ni an aqta'a yadaka illa anni lam akun taqaddamtu fi zalika qabla al-yawm wallahi ba Allah bari ga maka abinda zai sa kade ba zai yanke hannunka a matsayin sata ba saboda a shugabanni da suka gabata kafin ni ba wanda ya haka a tabbayyana min cewa wani khalifa yayi haka ba amma abinda kai kada an sata ne ni a fahimta ta kuma Allah ya rama ka sai da ban fahimci cewa wani daga cikin magabata ya haka wallahi da na sa an yanke hannunka yake gaya masa bolo-bolo da wakar taka da fi zalika a faman sha fulekta saboda aka yi ta shi yanzu hukuncinsa shi ne a yanki amma dai yanzu bai yanki ba don haka yake cewa daga yau kuma duk wanda ya sake irin wannan to wanda yake khalifa a bayana in ya ga hukuncin ya tabbata masa hakan nan ne zai iya yanki hannun duk wanda ya yi alkali abubakar al'arabi yake cewa amma adabu bi saudi fala kalama fihi da sayyidina Umar bin Abdulaziz ya sa aka yi masa wato kenan bulala wannan matsala ce wadda take a fili ba matsala akan ta wa ma halquhu amma da yasa aka aske masa kai ko fakarfa alahu Umar sayyidina Umar ya sa an yi haka mutum da ya aikata irin wannan ya zama ya rasa adala sayyidina Umar ya sa an aske masa gashin kansa gaba daya fakarkuntu ayyamul haikin a lokacin na gani wato kenan a gaban mutane ana bugun sa ana bugun mutum ana aske masa kai wato kenan a dalilin irin waɗannan ha'incin da yake rusa al'umma ɗaya daga cikin problem din shine cewa idan al'umma duk ta koyi irin wannan dabarun da hikimomi da wayo na zalintar junanta to yana kawo fasadi a cikin ƙasa wato kenan ya karo ilimi na ha'inci ya dada wato kenan kasara tattalin arziki ya gane da kasara wato kenan tattalin arzikin mutane a ban kasa saboda haka wannan matsala ce wadda take ta faru a da yanzu zamanin mu yana na dabara da wayo da hanyar wato kenan kirkirowa abubuwan da za a rika wato kenan ha'intan al'umma saboda haka ya kamata mu nazari a dada buɗe da tunani a kansa a ga wato kenan me ya kamata ya zama hukuncin da ya kamata kai to mu je malam
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب
الله madaukake zake yace annabi shawu yace ya kawmi ya ku mutane na ra'aytu min kuntu ala bayyinatin min rabbi ku bani labari yanzu wannan magana da muke tsakanin mu da ku ni in fada ko ku fada idan ya tabbata wa mutane cewa ya tabbata a zahiri cewa ni ne nake kan hujja bayyananniya daga ubangiji na warzaqani min rizqan hasanan sannan ya arzuta ni da arziki wanda yake mai kyau wato kenan dangane da wannan a hakan ya dace ne biku na bar abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni da shi ya zama ne akan hujja wanda take bayyananniya wanda nake kiran ku zuwa gare shi. Aiwa take nan magana ce wanda ke jawabin ta an riga an shafe shi sai dai a kaddara shi. Idan ni ne nake kan gaskiya a hakan sai na bar maganan gaskiya ta sai na bi ku akan haka, ko kuma a an kyale ku in daina gaya muku gaskiya hakan ya kamata a ce an yi haka aka ya dace. Alhali kuma ni Allah ya arzuta da arziki wanda yake mai kyau. Rizkan hasanan din nan wasu malamai suka ce wai arada annubuwata, yana da fi'an annabci. Allah ya bani annabci, ina zanna zoge na Allah madaukakin sarki zame ne ya mai da ni annabi. Ina ka baka annabi akwai arzikin da yafi wannan? Babu arzikin da yafi wannan. Wasu malamai suka ce abin da yake nufi shine Allah ya bashi rizqul halali, arziki na halal gaba daya. Ya bashi wato kenan kudi, ya bashi dukiya, ya bashi ya'ya, ya bashi wato kenan abin noma da gonake da sauransu. Wasu malamai suka ce aidai zai iya hada guda biyun gaba daya. Shi annabin ne kuma yana da ya'yan, kuma yana da arzikin, kuma yana da bin duk wannan ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya masa. Kuma aka ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith. Allah madaukakin sarki ya yi min ni'ima, a cikin wannan ni'iman kuma mutunce in zo na bi ku mai kuma abin da sarrafu yake. Ai kaga wato kenan in an yi hakan nan wato kenan abin bai yiwu ba. Dan haka abinda nake kiran ku akan sannan shine ni ma nake akan sa. Wa ma uridu wallahi bani nufin a cikin zuciyata an ukalifakum ila ma anhaakum anhu, ya zama na saba muku cikin abin da yake hana. In nace kar ku yi kaza ba zai fani in je ne aboye ba. In nace kar ku yi kaza to fani ma na bar shi kenan, babu yanda za a yi wato kenan. Ai la anhaakum an shay'in wa ukalifu ana fi sirri fa afaluhu kifatan anku, ba zan hana ku wani abu da jama'a wato kenan ina jin tsoron ku kuma in je na koya a gefe wato kenan abin nan. Ba shi yasa ake son kullun malamai su zama sirriha, abinda suka hana mutane akan sa su ma su zama sun hannu, abinda kuma suka ce ayi su ma su zama sun ayi. Kar su zama a ta'amuruna nasa bil menene bil birri wa tansawna anfusakum, ku zama kuna umurtar mutane da aikin alkhairi kuma ku ba ku yi ba, kaga ba zai dace ba. Ba kuma malamai ba, kowa ma duk mutumin da ya san yana shiryar da wani akan abin da yake daidai to fa shi bai kamata a same shi wato kenan akan wannan. Mutum da yake a cikin al'ummar musulmi kusan kowa malami ne, kuma kusan kowa mai ladabtarwa ne. Ko tsarin education kaga na maganar traditional education, in a traditional education every elder is an educator. Kowa wanda yake babba zaka hana yara kaza, zaka hana yara kaza, ko ba zai yi a ce ka hana yara kuma kai ka goma gefe kai ba, yau ba zai dace ba. Yau kuma ba zai yi a ce ka buya a mutane akan wani aiki ka je ka yi shi ka fito ka nuna mutane nan ma kai ba ka yin sa ba. Kuma uridu an ukhalifukum ila ma an hakum an, saboda abinda ba ka yi a fili to ya zama ba ka yi a boye ma, saboda ai da ubangijin da yake fili da ubangijin da yake boye duk ɗaya ne. Mutum ya buya daki da daddare na abin da bai dace ba, kana tsammanin Allah madaukakin sarki ba zai ya dage dakin chak sai ya hasko maka toci ba irin wannan? Zai iya yiwuwa? Allah madaukakin sarki zai iya yiwuwa? Yawwa. Sadaka Shu'aib alayhi salatu wassalam ce in uridu illa al-islah ma sadat, ni ba ni nufin komai wato kenan sai dai gyara nake nufi a rayuwata. Kuma wannan aqida ce wanda take ta annabawa, aqida ce ta mutanen kirki salihan bayi, aqida ce ta duk mutumin da yake son alkhairi. Gyara in uridu illa al-islah, ni abin da nake nufi ko sai zama a gyara, zama duk abin da mutum yake manufarsa gyara ce. Idan manufarsa gyara ce Allah madaukakin sarki ya sani, ko da yana akan kuskure tunda a fahimtarsa gyara yake so yayi kuma yana ganin shine daidai, Allah madaukakin sarki zai masa muwafaka da fahimtar kuskuren ya dawo kan wato kenan abin. Yawwa, saboda haka Allah madaukakin sarki ta wafa'alul khaira la'allakum tuflihun, jama'a ku riga aikata aikin alkhairi. Idan kun yi hakan nan Allah madaukakin sarki zai sa wato kenan ku ci rabo ku rabauta. Kun ga Annabi Shu'aib yake cewa in uridu illa al-islah, ni bani nufin komai a cikin zuciyata wato kenan sai dai gyara. To wannan aqida da zamu saka ta a cikin zuciyar mu a komai a rayuwa, to haka yake ba ta ce mun zanna da wuri zaka ga al'ummar mu ta gyaru, saboda kowa gyara yake so, kowa gyara yake so, kowa gyara yake so. Kuma gyaran yace mastaqatu, gwargwadon iko na, ai iyaka karfi na, iyaka abin da zan iya bima amurku anhaku cikin abin da nake umurtan ku da shi te kuma cikin abubuwan da nake hana ku in nace kar ku yi to gyara nake nufi in ma nace ku yi to gyara nake nufi kuma wannan gyara gargoda ni abin da zan iya wato kenan inna ma uridu islahakum so nake na gyara ku juhudi wa taqati gargodon karfi na da gargodon abin da zan iya kuma tawfiki kuma dacewa ta daga dakatar dina fi isabatul haqqi wajen dacewa da gaskiya fi ma uriduhu cikin abin da ni nake nufi bai kasance ba illa billahi face a gurin Allah madaukakin sarki innamal a'malu binniyati wa innamal kullu imrin ma nawa so daga wanda zuciyarsa islahi take so Allah madaukakin sarki ya sani wanda kuma zuciyarsa akwai wani abu nan ma Allah madaukakin sarki ya sani dan haka fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi man kana hijratu li dunyan yusibuha amra'atin yankiwa fa hijratu ila ma hajara ilayhi saboda haka yake cewa dacewa ta in kun gana dace ba wayo na bane ba dabara ta bane dacewa ce ta Ubangiji Allah madaukakin sarki alaihi tawakkaltu saboda gare shi ne Allah madaukakin sarki ne nake dogara fi jami'in umuri cikin dukkan lamura na gaba daya wa ilaihi unibu kuma zuwa gare shi nake komawa ai wato kenan arju'u gare shi nake komawa hakan nan mujahidi yace abinda ake nufi kenan in an ce wa ilaihi unibu malam mujahidi yace wa ilaihi arju zuwa ga Allah nake madaukakin sarki nake kuma mana abinda nake yi da nufin gyara Allah shine zai min sakamako in ma nayi da niyan barna Allah madaukakin sarki har yanzu shi zai saka da ni to mujahidi ko ya gome wala har da kace to alhamdulillah lokaci yayi zamu dakata nan insha Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai ya ba mu ifa ya katawa da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya yafe mana ya kuma ba mu ikon gyarawa to alhamdulillah akwai tambaya